Yau da gobe daga muryar Amurka a Washington DC. Jama'a assalamu alaikum. Yau da gobe shirin matasa kuke saurare da yammacin nan na Alhamis 18 ga watan Agusta daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25 da 22 da 16. Da kuma ta VOA Hausa.com a internet da ma ta Facebook kai tsaye a shahin VOA Hausa. A yamai babban birnin kasar jamhuriyar Niger kuna iya kama shirin kai tsaye ta VOA Africa akan mita 102.5 a zangon FM. A hadin kasar kuma ta gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Niya FM a birnin Kwanni. Masu gabatar muku da shirin
Jamila Kabir Fage,
Usman Ahmad Kabara
da Halima Jumrau.
Gidauniyar Gates ta Bill Gates da uwar gidan shi Melinda ta baiwa jihar Borno taimakon tsabar kuɗi wuri na gugan wuri har dalar Amurka miliyan 1 domin a tallafawa ƴan gudun hijira.
Kuma tun ranar Lahadi gwamnatin jihar Borno ta kaddamar da rabon kayan abinci ga ƴan gudun hijira a ƙauyen Minok mai kimanin tazarar kilomita 65 daga Maiduguri babban birnin jihar. Amma abin tambaya a nan shine ƴan gudun hijiran nan abinci kawai suke bukata ko kuwa
gaskiya akwai matsala? Babban damuwa don ba asibiti.
Babban matsalar mu a nan wani wuri da gaskiya abinci ne.
Gaskiya babban damuwa mu akwai akan iyali.
Gaskiya makaranta ma yaran mu suna ta fama da rashin makaranta.
Don ka duba duniya nan, ko ka gina gida duka ka ba ma yaro baka ba shi ilimi ba, duk banza ne.
Kwamishinan lahiya na jihar Borno Dr. Haruna Michelia ya yi karin bayani akan taimakon da Bill Gates ya bayar.
Wannan tallafi da aka yi a gaskiya ko yau din nan ma ina wucewa mutanen da suna cikin gari wato a host community ana karraba musu abinci, kullun ana karraba abinci.
To, za mu bude layin waya domin ku bugo ku gaya mana irin darasin da kuke ganin attajiran jihar Borno za su koya daga Bill Gates, wanda ya bada kyautar kuɗi har dala miliyan 1 domin tallafawa ƴan gudun hijirar jihar Borno, inda ba garinsa ba balle ƙasarsa. Ku biyo mu a yau da gobe shirin matasa.
To, da farko ga tattaunawar Jamila da Dr. Haruna Michelia, kwamishinan lahiya na jihar Borno.
Rahotanni da dama sun nuna cewa da akwai yanzu wani hali da mazaunan da suke IDPs suke fuskanta na harkar kiwon lafiya, musamman ma an ce da akwai camp din yanzu da aka ga cewa polio ta dawo. Wani irin bayani za ka yi mana game da harkar shi kiwon lafiya a su IDPs din, sannan kuma matakan da kuke dauka ta bangaren ku nan gwamnati da kuma yanda kuke harka da masana kiwon lafiya domin a tallafawa mazauna IDPs din nan?
To, madalla Jamila, tambaya da kika yi daidai ne. Kina lura tun 2011 muna fama matsalan, kuma dama muna da camp wajen 20 da wani abu a sansanin Maiduguri. Wayannan camps din da official camps wanda ana musu komai na zancen abinci da kiwon lafiya da kuma kyautata rayuwansu. Wayannan camps mu samu matsala ba, har mun fara relocating din su, mun cire su daga makarantun da suke da. To, amma shekaru da uku da suka wuce akwai local government kusan 20 wanda wayannan mutanen suka rirrike, suka trap mutane kuma a ciki. To, shekara da ta wuce towards the end da kuma wannan shekaran da sojojin mu suka yi yaki sosai da su, shine aka fara samu new mutane sun fito daga inda dama, ba su da dama su zo kusa da inda ake abubuwa na kiwon lafiya. So, wayannan wuraren sun kama da kamar area su Mangono, kamar area su Kukawa wajen Baga kenan, kamar area su Dikwa, Bama, Goza, Dambuwa da sauransu. To, wayannan mutanen sun yi tiba wasu shekara hudu, wasu kusan shekara biyar, ba ma iya rikin ɗinsu mu ba su abu muke da kiwon lafiya kamar su immunization da sauransu. To cases biyu da kuka ji aka samu din, daya a Jere, daya a Koza. Koza ita ce dama headquarter na wannan caliphate lokacin da suna da tare da kusan 20 local governments din nan. Sai recently ne muka fara samu zuwa, muna zuwa wajen su, muna musu immunization da abubuwan kiwon lafiya. Kuma don binciken da muke kai sai samu muka yi picking wannan case. Wannan Najeriya din wanda local government ne kusa-kusa da Maiduguri, amma ainihin waɗanda aka same su da wannan abu sun taso ne daga Marti. Amma bisa ga tsari, in mutum ya riga ya bar inda suke har ya yi sati biyu, fiye da sati biyu a inda suka zo suka zauna, za a ɗauki cewa wannan local government da suka zauna fiye da sati biyu ɗin shi ya sa Jere ta zama a cikin local government da aka samu wannan. Amma ainihin mutanen gaskiya daga Marti ne. Martin da har yanzu ma za mu da yankin mu shiga mu fita kamar yadda muke so, mu yi aikin da muke so.
Yawa, game da tallafin da Bill Gates ya bada na $1 million a cash donation, ta yaya kake ganin cewa za a taimaka wa kiwon lafiya da ma kuma taimaka musu wajen gyara muhallinsu, kasancewa kamar yanzu an mai da hankali akan ba su isasshen abinci?
Wannan tallafi da aka yi a gaskiya koyo ɗin ma ina wucewa mutanen da suna cikin gari, wato a host community, ana karraba musu abinci. Kullum ana karraba abinci. Waɗanda suke cikin camps na da da camps sabobi wanda aka kakkafa wuraren da ba mu iya mu je yadda muke so din, duk ana sayan abinci kai musu. Waɗanda kuka ji an yi ta labari a Bama, an ciro su daga Zambiza ga yunwa ga wani abu, yanzu da aka kawo su mai duk wajen 1,900. In kika je inda suke zama yanzu, sai yaran buga ball suke yi, kowa ya warware kuma tu ya fita. A gaskiya kudin nan ya taimake mu kwarai da gaske a sayan abinci da kuma kara abubuwa na kiwon lafiya. Abinda zan iya faɗa shi ne, kudin nan an yi amfani da shi yadda ya kamata, kuma mutane suna samu biyan bukata domin samu wannan kudi.
Yau, wato wani irin kira za ka yi wa kamar a ce sauran attajirai da za su na Najeriya, musamman ma waɗanda suke daga 'yan asalin Borno, da su iya yin kamar abin da shi Bill Gates ya yi domin a taimaka wa mutane, saboda faɗan wannan ba gwamnati ba ne ba kaɗai za su iya, dole sai mutane sun sa hannu?
Haka ne. To in ana magana attajirai a Afirka gaba ɗaya, number one shi ne Dangote. Kuma gaskiya ya yi rawan a zo a gani. Don kwanakin baya ya zo ya ba da donation na kusan $2 billion cash and kind. Ya turo trailoli na siminti yanzu wajen trailer 178 na keji, kuma wanda za a fara rebuilding da shi, kuma yana taimakawa ta su abinci da sauransu. So gaskiya ya taimaka mana sosai. Mutane daban-daban sun taimaka, da bankuna da masu ɗan hannu da shuni da sauransu ana taimakawa. Amma har yanzu dai muna kira da babban murya, don har yanzu matsalan akwai shi. Don haka duk wanda suna da Allah ya albarkace su, su zo su tallafa, kuma za mu tabbatar wa kowa transparency, ana sayan kayan, ana gani, ana rabawa mutane su yi amfani da shi.
Ina ga mutane masana masu kiwon lafiya fa su kuma fa taya za su iya taimaka, kamar ma dai in ma ba in cash ba in kind, domin irin ya zama cewa hannun kowa ya shiga ciki domin a samu taimakawa mutanen nan ta fannin ma kiwon lafiya musamman.
Kin ga kamar yanzu da wannan abin ya bullo satin da ta wuce, a gurguje muka je wayannan wuraren guda biyu, aka yi investigation, aka yi immunizing duk yaran atake wanda suke area, kuma muka yi satin duk contact ɗinsu, muka ɗauki samples. To kin ga zuwa abu haka, akwai issues na logistics. Military suna taimako mu, suna raka mu, suna kai mu wannan wuraren. Amma kin ga kamar motocin da za mu yi amfani da shi kamar kilo saka, magunguna har yanzu muna buƙatar da dama, da wannan irin special food nutrients RUTF ana kiransa, abu ne wanda kamar powder man aka haɗa zai zama kamar kunu mai ƙarfi, nan da nan yaron da yana da malnutrition sai kika ya mulmule. Wannan ma har yanzu muna buƙatar su, magunguna ma har yanzu muna buƙatar su. Don haka a cikin fannin yasan lafiyan, da magunguna da irin special abincin da kuɗi, da kuma wanda za mu iya mu biya more workers don a taimaka a yi rikin duk nuk an kani a taimaka wanda suke buƙatar taimako wannan ma akwai
Usman
Halima
ya kaji Hausa Jamila
ran dadau
masha Allah tabarakallah ba Amurka ta ji Hausa
bar mana ƙara gogewa ku
gani Hausa murki yake to ɗan gudun hidiran nan da Bill Gates ya bada dala Amurka har miliyan 1 domin biya musu bukatu suna da bukatu da yawa da suke bukata wanda suke so daga wurin gwamnatin jihar ta Borno to amma ta maida hankali akai kokuwa ba wai magana abinci kawai da kayan noma ba Halima
yawa to yanzu ina tare da wasu daga cikin waɗanda suke wannan sansanin ƴan gudun hijira na Waru anan Abuja zan so kowa gabatar da sunan shi
sunana Mary Paul daga Michigan Local Government
sunana Ishaku John daga Goza Local Government
sunana Simon Ayide daga Goza Local Government
to Mr Simon menene babban matsalan ku a wannan wurin
babban matsalan mu a nan wannan wuri da gaskiya abinci ne domin waɗansu da yawa suna kawo kumfilin waɗansu ma za su yi kwana uku kwana huɗu sai je yi tattali a samu lebura kamar ya samu dawa waɗansu kuma suna sayar da fiya wata kamar su samu abin da za su ci ma a bakinsu to gaskiya akwai damuwa musamman kamar waɗanda ba su da mataimakiya wanda za su taimake su kamar gwamnati da irin waɗanda aka kakkashe masajinsu suna da wahala kware da gaskiya
Ishaku John kai kuma meye babban damuwar ka a wannan sansanin?
Babban damuwar mu gaskiya makaranta ma yaran mu suna ta fama da rashin makaranta. So sai mu ana ta kore su a makaranta ma don PTA wanda ya kamata ya samu yayi karatu ba zai iya samu ba.
Madam menene babban damuwar ku ana?
To gaskiya babban damuwar mu akwai akan iyali. Kamar yanda dan wannan ya faɗa akan makaranta kan gaskiya muna fuskanta babban matsala akan makaranta. Don ka duba duniya nan ko ka gina gida duka ka ba ma yaro baka ba shi ilimi ba duk banza ne. Yanzu babban abin da muke nema zaka gani yaran mu karazube suna faman yawo da gida akai masara danye da wani su abubuwa daban-daban suna faman yawo da shi. Inda kamar muna gida ne gari lafiya ne ai ko da primary school na makarantar nan dole zaka zanna kana faman noma ka samu dan naira 10 ka kadiba wake guda 2 ma kaji ka sayar da shi. Ai dole zaka samu kudin makaranta ka biya ma yara. Annan dai kawai mun gode wa Sarkin gari nan da shi da hakimi da jama'ansa kuma basu bar mu ba sun ba mu filaye muna faman taba dan gona dai amma Allah kuma bai kawo mana amfanin gonan ba musamman kamar gefen abinci gaskiya akwai matsala kamar gauraye wa'anda mukallilan da aka kashe mai gidansu da wa'ensu kuma da aka kashe babannan su suka zo suka duro a nan gurin yara da yawa suke zube a kasa ba abinci ni karan kaina ma ranan juma'an da ya shige wancan banda wannan akwai wata yarinya na same ta tana talangeda sai nace ke ki zo baki a makaranta ne daga ina kike sai tace mu daga gwaza sai tace ba kudin biyan makaranta sai nace ba kudin biyan makaranta sai da akwai wani mutum da na waye shi malami ne daga Karo yana koyarwa a Karo sai nayi mishi magana sai nace gashi fa mutane mun nan gaskiya ya zan yi ne shi to shi headmaster ne yayi a warunan in je makaranta din da safe ran juma'an same shi sai in kira shi a waya sai in ba ma shi headmaster din waya sai su yi magana da nayi haka ƴan mata nan guda biyu aka ba su form aka cika sunayensu shine ya dau noyi zai siya musu uniform kuma ya dau noyi headmaster din yace ba za su biya ko kudin PTA ba to a haka ana taimake mu daya daya a cikin guda biyu an samu mutane 10 haka suka yi haka ai ka gani mun huta a wani gefe
kare nawa kan wannan sai dai muna roƙon gwamnati da ya dau mataki ayi abinda zai taimake masu gudun hijira musamman gaskiya kamar da ana ce ana taimaka ma masu gudun hijira in ba kwanan nan ba wannan shekara nan har ya fita ma ba same wani talafi daga wajen gwamnati wanda zai taimake masu gudun hijira ba
to gaskiya dai sai dai ba abinda yafi wanda an fadi amma ni karina tallafa mana yadda zamu samu koda mu da mun dan yi secondary school koda za a yi a bamu ko fili mu dan buga bacin mu koyar da yaran mu shi yafi ni dai ta fanyin ilimi ne nafi so a dan kara mana kwazo
zuwa awu na mata masu juna biyu da kuma kiwon lafiyar yara kanana wannan ba a samun damuwa cikin sa nan
to gaskiya akwai babban damuwa dan ba asibiti kai kuma ka fita kaji ka nema dan 200 da zaka auna masara kwano daya da shi kai nika da shi ka dan tuka ma yara ka ce zaka ba ma mace ta je asibiti da shi ai ka gani an kwana da yunwa a gida to in gaskiya gwamnati za su iya su dau mataki akan wannan maganin su kawo mana su zo su ce mana ko annan health center na Warun nan suka kawo suka zuba wurin sun ce wannan musamman dan IDPs ne in sun shigo ko aihuwa gefen aihuwa su Aizal ne su Detol ne wayansu abubuwan da mata masu haihuwa suke amfani da shi an tara duka aka basu an aje a wurin ka gani duk macen da ta zo wurin ko akan haihuwa ko yaro bashi da lafiya irin su magani malaria nan aka tattaro su aka kawo wurin ai ka gani mun samu sauki a nan gurin dan naira 200 da zamu basu ka gani zamu siya abinci da shi iyali su ci a gida
bisa shako yanzu kai baka tunanin komawa gida wata rana
to ina tunanin komawa ne yadda na ga maka ina tunanin komawa ko yo Allah ya yarda ya gyara mana guri muna da hope na zuwa gida
amma ai an ce sojoji sun karbo da yawa daga cikin garuruwan nan ba garin ku a ciki
gaskiya ba garin mu a ciki
wani gari kenan
ina kirawa local government
a jahar
kirawa ne a Goza local government
a local government din Goza
a Goza ne
har zira hannun yan boko haram garin
har yanzu yana nan tare da su
amma sojoji sun ce sun karbo duka garuruwan nan fa anan yan boko haram
gaskiya garin mu ba karbo ba haka mu suna da fama gashi nan mu suna ta hana mutane masu yi walwala kai
Mr. Simon gaka garin ku fa
garin mu muna nan a cikin gefen Goza wanda ana kiran shi sabon gari Zaliduba
amma ai sojoji sun karbo garin ku
ai to kwanan baya dama sun watannin da ya wuce dama an ce an karbi garin amma kuma daga baya an ce Boko Haram sun saka koma wurin
yanzu zai baka tsanin komawa kenan a daidai wannan lokacin
to dama nufi na kam na son komawa da shike ba karbo ba amma ina ce cewa an karbo za ka gani a saka koma wannan to dole ne inda ka zauna din da shike ba wani matsala za mu makale amma tunani na dai da ko da yau ne garin ya yaro na da niyan komawa
ina so yi magana batun magana yanda aka ce wai an karba garin ka can sama duk wanda yace an karbo garnuka daga Borno zuwa ai har Adamawa ƙarya yake yi dama zan ce ma mun cika ne akwai dan mutane kadan a wurin kamar musamman har aka kai hari a cikin madag glob a wurin bakin dutse aka kashe mutane guda 6 kuma aka fafuke da mutane a cikin su wani mahanjin shi yana waje mai suna William wannan kiran da mun jijiya a nan gurin a cikin waru kenan kuma musamman yanda suke ce an karba wurare kwanakin baya na tuna a cikin wannan wata kuma ina jin 17 ga wannan wata 12 ga wannan wata aka tura abinci za kai cikin gwaza da sojoji da mata duka aka dibo su akan za kai su gwaza sannan a hanya wayannan mutane suka fito musu a hanya suka faffare su sojoji suka gudu mutane suka kakkashe mutane 16 to irin wannan ana faman gaya mana cewa an karbi gida kowa sojoji sun yawa gida eh kam sojoji suna kokarin su amma har yanzu dai mutane nan suna gari
to ke kina Abuja ya kika ki samu wannan labarin duka
ni da wana daga gida karshen watan da ya shige nan ne na dawo daga gida
ah to tunda kin je gida yake kenan ai
a wani gida yake kullun kana jin dirimbin diga kan kai ai gida bai yake ba kai lokacin da gida yana lafiya ai kowa zai bacci daga dare har garin Allah ya waya cikin lokacin da ya ga dama ne zai tashi
Mr. Shaku me zaka rufe da shi
to sai dai muna neman tallafi daga gwamnati ne soran kauye mun da ba karbo ba ai mana tallafi shi kuma mu yi koma gurin mu lafiya
Mr. Sama me yayi maganar ka na karshe
to muna roƙon gwamnati da yayi aiki da niyan da gaskiya amma banda wani yana yaudara ana cewa an yi kaza amma muna ji kuma daga baya kuma ba haka ba idan zai yi abu da gaskiya ayi da gaskiya to musamman kamar sojoji wannan suna cewa mun kwato wacan za ka gani kuma daga kiwayen inda sojoji yake zama shine wurin da babu Boko Haram amma kiwayen gaba da su ba za su ya wuce ba to haka ne muke ji labari a wajen wadanda muna waye tare da su har ma akwai sauran yan uwana wadanda suna kan dutsen Zaliduba amma sun kasa hanin da za su fita
to
Zaliduba a haka nan to dama an fado musu kwanin baya har an kakkashe tufafi daga cikin su gaba da kiyar wadansu mijin karfi suka gudu suka kwana cikin kogin dutse amma sun ce ba za su bar gari nan ba to an ce gashi ma duk gaba da dutse nan Boko Haram ya riga mamaye shi gaba da dutsen Zaliduba
a wannan lokacin
ta wannan lokacin an haka to muna roƙon gwamnati yayi matakin da gaskiya ya Allah kuma a ganta
suna naga kana rausayawa tunda kafin daina cewa kana
rangaji ne
rangaji kake
rausaya kai rawa Halima
kenan kaga na koyi akwai bambanci kenan tsakanin rangaji
yawa rangaji ai kin gane ne yawa ai ba ta gani ba
to rausayawa fa
hawa ai ne kuma nayi aiki
to ma saurare yanzu kuma lokaci ne na tattaunawa kai tsaye da ku ku kira mu ku gaya mana irin darasin da kuke ganin attajiran jihar Borno za su koya daga Bill Gates wanda ya bada kyautar dalar Amurka miliyan 1 dala miliyan 1
ba dangin ya bani baba ba sani ba sadada
bai san su ba daga yawa domin a tallafa wa ƴan gudun hijira jihar Borno Shirin yau da gobe kuke saurare daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma lokaci ne na kiran mu kai tsaye ta wayar tarho domin ku yi tambayoyinku ko kuma ku ba da gudunmawar ku. Lambar da za ku kira ita ce 202-205-2655. Wato lambar ita ce 202-205-2655. Amma kafin a kira sai an sa alamar tarawa wato class sannan a ƙara ɗaya. To, ma saurare ga kiran mu na farko daga Kaduna. Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu Hajiya Halima Allah ya saka muku da alheri da ke da Halima da Usman gaba ɗayan ku.
Amin da Jamila yawa wake magana.
Kai tsaye kuna magana da yaran nan ne Yusuf Mabalo da ke garin Saminaka Lera local government yaran nan da yake jin India da yaso ki hada shi da Naziru wata rana daga Kano Allah bai yi wada mu ba.
Yawa Mallam Yusuf me zaka ce game da wannan kyautar dala miliyan 1 da Bill Gates ya bada domin a taimaka wa ƴan gudun hijira a jihar Borno.
Hajiya Halima Mallam Yusuf Mabalo.
Muna jin ka Mallam Yusuf Mabalo.
Na.
Me zaka ce?
A gaskiya ni ina so a takaice abin da nake so a Hajiya Halima. Waɗannan mutane da attajiran Najeriya gaba ɗaya ba na Borno kawai ba. Duk wanda yake da kishin Allah ya bashi dukiyar da zai taimaka ma waɗannan al'umma da abinci da kuɗi da duk abin da ake taimako da kayan lafiya. Hajiya Halima muna so a taimaka saboda akwai kuɗi a Najeriya ni ina ganin duk duniya ba ma kamar mu a kuɗi sai dai ƙasar Saudiya.
Wallahi na yadda.
Allah ya saka muku da alheri.
Yawa mun gode sosai da fatan attajirai sun ji wannan kira na Mallam Yusuf Mabalo. To ga wani kira mun samu. Hello, salamu alaikum.
Amu alaikum salam Hajiya Halima barka da rana.
Lahiya lau da Usman da Jamila ma duk muna tare.
Muna nan mun yi baka.
Don ne muku fatan alkhairi Allah ya taimaka muku.
Amin wace magana?
Yawwa mai magana Dan Juma mai shago ko kai ne da karamar hukumar sanya da ke jihar Kano Najeriya.
To Dan Juma mai shagon dai na rike Dan Juma mai shago daga karamar hukumar ina?
Daga karamar hukumar sanya.
Tsanyawa na san tsanyawan nan ko?
Tsanyawa Kano.
To Hajiya Halima dan wani kauye kaɗan arewa da ita.
Yawwa to me zaka ce akan wannan ne wani darasi kake ganin attajirai musamman na jihar Borno?
Dan kalubale wannan.
Yawwa me za
gaskiya wannan kan Hajiya Halima ya kamata a ce sun dau darasi ba dan karami ba su na tsof wannan ba kasar ke ba bajin sun yi ba yaran yi ba ya dau wa'annan maku dan kudade ya taimaka musu. Gaskiya ba ma a tajiran jihar Borno ba kawai a tajiran Najeriya tunda Najeriya muna da manya-manyan masu kuɗi a gaskiya ya kamata a ce sun dau darasi ga wannan.
Ka san Mallam Dan Juma ka san wani da mu ce kai ne dan gutan tsanyawa idan wani abu ya taso idan kai Dan Juma na tsan idan kai kwance ka dauki wasu kudade makudai ka bayar zaka ga sauran attajirai za su bi kenan dole ne sai attajiran Borno su za su yi jagorancin ba da irin wannan taimako amma sai gashi daga waje
wallahi daga waje abun mamaki kuma muna da wa'inda za su iya taimakon nan ko ba na wannan mutumi ya kamata a ce kafin na wannan mutumi suna taimaka wa in bayan Allah.
Yawa to mun gode sosai Mallam Dan Juma mai shago yanzu daga Kano.
Ka ko kai karamar hukumar tsanya da ke jihar Kano.
To mun gode sosai yawa yanzu za mu je Sokoto. Salamu alaikum.
Amin wa alaikum salam.
Wake magana daga Sokoto?
Abdulaziz ne daga karamar hukumar mulki ta Ilela.
To Abdulaziz muna jin ka.
Eh to ni ra'ayina akan wannan yan uwan mu a tagare waɗanda muke da su a Najeriya su yi kokari kamar yanda wannan ban Allah ya taimaka haka su ma in Allah ya sa suka taimaka Allah zai linka musu kamar mai yau ma abin da suka taimaka da shi. Saboda haka wannan kalubale ne da dukkan wanda yake da halin bayarwa bai bayar ba. Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam. Mun gode sosai Mallam Abdulaziz daga Ilela. Da fatan sun ji. To ga wani kira. Hello, assalamu alaikum.
Ina Malama Halima, ina miki barka da wani.
Barka dai, wa ke magana?
Eh Malama Halima, sai magana da Ikirama Isa ne mai radio Sheti Tamboyi Jega daga jihar Kebbi.
To Ikirama, muna jin ka ni da Jamila da Usman, me zaka ce?
To a gaskiya ne na da ƙara kira musamman da su a tazai su kamar a tazai wanda a can garin Maiduguri yana ƙara kokari su suwa Allah su ƙara ce maka saboda kai kiga yana haka ma ya kamata ina tsaran kila ma haka da shi bilgata yayi ina tsaran kila insha Allah kila ya ƙara jazabar da su a tazai na garin Maiduguri kila su ƙara ce maka ma jama'a.
To muna godiya.
To mun gode sosai Mallam Ikirama.
Line national dan tutsu tutsu.
To ga dukkan alamu kahin ka san galibi Jamila da Usman idan irin wannan taimako ya shigo za a dan nuna an dan dauki dan kada an dan ba waɗanda aka ba domin su. Amma akwai sauran gaskiya ba za su.
Sai a samu matsala wani lokaci.
Saboda ni ina ganin dala miliyan 1 ba karamin kuɗi bane.
Kaga
abincin abinci dole saboda rashin abinci shi yake haifar da rashin lahiya.
Rashin lafiya ta haifar da buƙatar magani.
To kaga a basu abinci a basu magani a taimake su da muhalli ma kudaden nan sun isa.
Sun yi haka. Akwai buƙatu da yawa.
Ke ga kira daga Katsina. Yawa. Hello, assalamu alaikum.
Wa amin wa alaikum assalam.
Wake magana daga Katsina?
Garba Lamba.
To Garba Lamba.
Karamar hukuma Faskari.
Faskari. To Mallam Garba Lamba na Faskari, muna jin ka me zaka ce?
Ni shawarar da nake so in bada ita ce gwamnati ya kamata ta rungumi malamai a ci gaba da roƙon Allah akan wannan al'amari domin ina ganin shi ne kawai mahi sauƙi ga wannan hituna ko kuma tashin hankali da ya samu ƙasar nan. Idan aka samu malamai aka ci gaba da roƙon Allah, ina ganin insha Allahu Allah zai kawo ƙarshen wannan abu. A huta lahiya da Garba Lamba da take ciya mana NURC da Jilu Shemi France a local Ghana.
To mun gode sosai Mallam Garba Lamba. Yawwa, bari mu leka Facebook. Muhammad Sambo yace akwai muhimmancin ƙara taimakawa al'ummar da Boko Haram ta daidaita a Shiya Arewa maso gabas. Da Muhammad Sambo Jalungu Taraba. Sai Sani Muhammad yace Allah ya ba su ikon kai wa mabukatan. Kaji ya yi magana mai muhimmanci. Sai Muhammad Mustafa Gire yace suna fama da yunwa. Hassan Ibrahim kuma yace kun shirya Jamila da Usman. Hassan Ibrahim yace Jamila, Halima and Usman, Allah ya karfafa ku.
Amin. Allah ya karfafa ku kuma wurin sauraron.
Amin. Amin. Mun gode Mallam Hassan. Sai Shamsuddin Aminu yace ya kamata masu halin mu a nan gida Najeriya su yi koyi, sa'annan masu alhakin rabawa ko managing funds din su ji tsoron Allah su yi adalci su kuma cire son zuciya. Gaskiya dala miliyan
yawa son zuciya nan shine babban al'amari.
Sai Dr. Abubakar wanda yace shirin yau da gobe Allah ya sa manyan masu kuɗin mu su yi koyi da Bill Gates. Amin. Daga Datti mai unguwa Gumau, ku tashi lahiya.
Ga Abubakar Ahmad Roni ko?
To Abubakar Ahmad Roni yace Hajiya Halima ba daukar darasi game da taimakon da Bill Gates ya bayar ba. Wallahi da yawan masu kuɗin ƙasar mu ba sa sauke nauyin da Allah subhanahu wata'ala ya dora musu na zakka da kyautatawa. Bare har ayi tunanin koyi da wani.
Kuma kin san misali idan mutumin da yake cikin ƙauye ko irin garuruwan iyaye da kakanninmu zaki ga kila yace dala miliyan 1 wurin miliyan 400 ta naira fa ake magana.
A naira ko?
A naira.
Miliyan 400
kusan haka.
Wallahi tallahi sun ishi ƴan gudun hijiran nan su ci su sha su samu kulawar. Kuma ina ga ya kamata duk sauran ƴan gudun hijiran jihar Borno da suka rarrabu suka warwatsa a wurare yanzu ya kamata su ma a raba da
su. Su garzayo
su ci su dan samu. Su register su hada kai su yi magana da murya ɗaya saboda su ma su je su samu raban su. Masu wurare iyakacin shirin kenan da fatan attajirai musamman na jihar Borno kun ji kuma za ku taimaka. Sai gobe da izinin Allah ku huta lafiya.
Haka.
Ba ruwanta a yau da malalaci. Yau yaran